أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da wannan darasi da muke a cikin wannan littafi mai albarka a da'u wa dawa. Mun kwana a cikin fasalin da malam ya mishi suna da irtibatul khairi wa sharri bil amali, cewa Allah ya kulla alaka na duk abin da zai afku alkhairi ne ko sharri ne damfare da aiki. Duk abin da zai faru ko menene wannan abin, an kulla alaka tsakanin abin da zai faru da sababin faruwarsa. Aiki shi yake samar da sakamako. Kowane abu da aka kaddara, an kaddara wannan abin tare da sababinsa. Dalilin wannan fasali, malam yana bayani akan abin da ya shafi roƙon Allah, ta'asirin roƙon Allah wajen biyan bukata. Sai ya kawo maganan waɗansu ƴan bid'a da suke cewa roƙon Allah kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwar ɗan adam, kawai ya zauna ya jira abin da Allah ya ƙaddara mishi. Suka ce duk abin da Allah ya ƙaddara maka za ka samu, ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba, duk ɗaya za ka samu wannan abin. Abinda kuma Allah bai ƙaddara maka ba, ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba, duk ɗaya. Saboda mene? Saboda wannan abin roƙon Allahnka ba zai jawo maka shi ba. Malam sai ya ce to wannan aƙidar kuskure ce. Roƙon Allah yana da ta'asiri a wajen biyan bukata, yana daga cikin mafiya amfanin sabubba wajen biyan bukata, domin duk abin da Allah ya kaddara samuwarsa, to Allah kan kaddara samuwar abin ne tare da kaddara sababin da za a same shi. Malam ya kawo misaltalu. Idan abin da ya shafi haihuwa ne, Allah ya kaddara za ka haihu, to sai ya kaddara maka tare da matar da za ku haihu da ita. Idan wani alkhairi za ka samu a rayuwa, idan an kaddara ka abin da za ka samu, sai kuma a kaddara shi tare da sababinsa. Malam ya yi dogon bayani, ya kawo ayoyi masu yawa a cikin Alƙur'ani da duk inda Allah ya rattaba wani sakamako na alkhairi a duniya ko a lahira, sai ya ce sakamakon aikin da kuka aikata. Haka duk wani horo da uquba a nan duniya ko kuma a gobe kiyama, idan Allah ya kawo horon ko uqubar, sai ya ce sakamakon abin da kuka aikata. Kenan kaga aiki yana da ta'asiri wajen samun sakamako na alkhairi da kuma samun sakamako na sharri. to bayan malamin ya kama kawo ayoyin sai yace wabil jumla malamin yace adunkule ma'ana a takeice fal qur'anu min awwalihi ila akhirihi shi alqur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen shi sarihun fi tartibil jaza'i bil khairi wash sharri Allah ya rattaba shi bi ma'ana qur'ani ya fito kololo ya bayyana sakamako cewa an rattaba kowane sakamako ne na alkhairi ko na sharri kan aiki kin kuma mun fahimta ko alqur'anu sarihun alqur'ani ya fito yayi bayani a fili fi tartibil jaza wa rattaba sakamako bil khairi wash sharri sakamako na alkhairi ko sakamako na sharri wal akamil kauniyya ko kuma hukunce hukunce da Allah ya hukunta akan bayi na kauniyya wal amliya ko kuma umurni da Allah ya ba ma bayi bangaren hukunce hukunce kallal asbabi duk Allah ya dora su ne akan sababba bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah malan yace kai tartibin hukunce hukuncen duniya da hukunce hukuncen lahira wa masalihihima da maslahar duniya da lahira wa mafasilihima mafsadar duniya da lahira alal asbab wal a'mal duka Allah ya danfara su ne akan sabubba da ayyukan da bayi da su yi ma'ana duk abinda zamu yi a rayuwa Allah ya danfara sababin samuwar wannan abin alkhairi ne ko sharri ne akan aikin da mu bayi zamu aikata malan yace wa man tafaqqaha fi hadhihi almas'ala duwadda ya fahimci wannan matsalan ma'ana ya samu ganewa game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul sannan ya fahimce ta ya kula da ita kula mai kyau jama'a muna fahimta cewa duk abinda Allah ya rattaba wannan abin akan sababin sa duk abinda Allah ya kaddara wannan abin tare da kaddara sababin sa sai malam yace wa man tafaqqaha fi hadhihi almas'ala duk wanda ya samu fahimta ya gane game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul sannan ya kula da shi iyakar kula in tafa'a biha gayatan nafsi zai amfana da wannan fahimtar iyakar amfanuwa ma'ana zai amfani duniyar sa kuma insha Allah zai amfani lahirar sa duk wanda ya fahimci cewa Allah ya kulla alaka tsakanin sakamako da aiki sakamako na alkhairi a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamako na sharri a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamakon lahira yana alaka da aikin da kake aikatawa malam yace duk wanda ya kula da karatun nan kuma ya gane haka Allah ya rattaba ka'idarsa yace to zai amfana iyakar amfanuwa walam yattakil ala alqadari jahalan minhu ba zai taba dogaro akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci domin dogaro akan kaddara ka sake sababi jahilci ne kuma wauta ne malam yace to duk wanda ya samu fahimta game da wannan matsala da muka tattauna ya kula ya kuma gane yadda matsalar take malam yace to bai dogara akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci wa ajazan wa tafriqan wa ida'atan bazai zam ya zama rago ba domin dogaro akan kaddara tare da suke sababi ragwantaka ne wa tafriqan kuma sakaci ne wa ida'atan kuma walakantar da kai ne fa yakunu tawakkuluhu ajazan wa ajzuhu tawakkulan sai ya zama shi tawakkalin sa ragwanta ne ragwantan sa tawakkali ne ya abinda za a yi kazar kazar a samu idan yana da macaccen zuciya ba zai iya tashi yayi kazar kazar ya samu ba sai ya ce haka Allah ya kaddara kage yanzu tawakkalin sa ragwanta ne ragwantan sa tawakkali ne abinda ya gagara ba zai yi ba sai ya ce to haka Allah ya kaddara shi ya zam shi hatta mutuwar zuciyar sa ma yana alakantar da ita kan kaddara jama'a mun fahimta saboda haka ana dogaro ne ga Allah ana tsayuwa ne akan kaddara tare da rike sababi na samun kowane irin sakamako a duniya da kuma kowane irin sakamako a ranar gobe kiyama malam yace balil faqihu kullal faqih faqihi wanda ya kai martaba ta gane ilimi martaba ta fahimtar addini alladhi yaruddu alqadara bil qadari shine wanda yake raddi maqaddara da qaddara alfaqihu kull alfaqih wanda ya fahimci addini ya gane ya kuma fahimci yadda Allah ya tsara rayuwa to shine wanda yake mai da martani wa kaddara da kaddara kun fahimci magana idan kaddaran ka taso sai a tashi cuta ai kaddara ne magani ma ai kaddara ne haka ne talauci ai kaddara ne zagewa ma kuma kaddara ne saboda kai ce faqihi kullal faqih wanda ya fahimci addini ya gane rayuwa iyakar fahimta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara kaddara ba za ta taso ya miƙe kafa ya ce to Allah ya kaddara ba a'a duk abinda aka saukar na kaddaran to an tamfara shi da abinda zai zama maganin sa kun gane magana to idan wannan yazo sai ka lalumo abinda ake maganin shi kamar yadda muka bari misali Allah ya kaddara yau an yi tarzoma sai ka fanke gudunka shine maganin kaddaran kar yanzu da su kama ka kaga ai wannan kaddaran an kaddara abinda za a yi maganin sa da shi amma an ka tsaya shi kenan kaddara ta hauka kenan to wannan tsayawan kaddara ta haukan sunan shi wauta sunan shi wauta saboda ka in ka gansu suna dukka a mota to sai ka ware to yanzu kaga ka kori kaddara da kaddara yace to wanda ya fahimci addini ya fahimci rayuwa to shi kullum yana kore kaddara ne da kaddara wayadfa'ul qadara bil qadari yana tunkuɗe kaddara ne da kaddara wayu'aridul qadara bil qadari yana kare kaddara ne da kaddara in kaddaran ta taso sai ya dauki wata kaddara sai ya kara da ita da wannan kaddaran sai ya tsaya wata kaddara bal malam yace bari la yumkinul insanu an ya'isha illa bidhalika dan adam ba zai ma taɓa rayuwa ya ji daɗin rayuwa a duniya ba zai yi rayuwa gobe kiyama ya samu sakamako mai kyau ba sai ya tashi wajen tare kaddara da kaddara jama'a mun fahimta dan insanu la ya'ish illa bidhalika dan adam bai taɓa rayuwa rayuwar sa ba da sakamako mai kyau dole sai ya yarda zai dinga tare kaddara da kaddara fa innal ju'a wal 'atsha wal barda wa anwa' al makawi wal mahazira hiya min al qadari malan yace ai yunwa kaddara kishi ruwa kaddara ne sanyi kaddara ne wa anwa' al makawi nau'ukan ababan tsoro duka kaddara ne wal mahazir wa ansu ababan da suke firgitarwa duka kaddara ne hiya min al qadari mala yace duk waɗannan abin da muka jero suna daga cikin kaddara wal khalqu kulluhum sa'uda fi dhikri hadha al qadar bil qadari to dukkan halittu kuma zaka ga suna ta kai kawo ana ta struggling a duniya malam yace don tunkuɗe wannan kaddaran da wani kaddara wai mutane su yadda da yunwa ba in ga mutum na ini a kasuwa yana so ya kori wata kaddaran ne in ga mutum na ini a office yana so ya kori wata kaddaran ne in ga mutum a gona yana so ya kori wata kaddaran ne malam yace kenan mutane ma sun yadda cewa sai sun tashi sun rungumi wata kaddaran tukunna su yi maganin wata kaddaran haka ne ko yunwa in ga mutum ya zage a kasuwa ya ini bai dawa sai karfe 9 dare sai karfe 6 dare ya zo kasuwan ya zauna ne don ya tare wata kaddara in ya zauna a gida wata kaddaran sai ta bata mishi zuciya malam yace wal khalqu kulluhum sa'una fi dab'i hadha al qadar bil qadar dukkan halittu suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara da kaddara dan annabi yazo buga misali na tsaban tawakkali da sakankancewa da Allah yana bugawa ne da tsuntsu in dai tawakkali ne in ka samu tsuntsu shikenan domin shi tsuntsu baya ajiye na gobe amma shi ma tashi yake je nemo inda zai ci duk tawakkalin sa kun gane magana saboda haka duk yadda mutum yake ganin ya dogara ga Allah a wajen rayuwa to dole sai ya yi riko da abinda Allah ya shar'anta wanda ake magance wannan kaddaran da wacar kaddaran da za a je a nemo kuma mun fahimta ko wal khalqu kulluhum sa'una fi dhikri hadha al qadari bil qadar dukkan bayi dukkan halittu suna kai kawo ne don tunkuɗe kaddara da kaddara ai yanzu malam kai ka yarda cewa tun kan ayyuka Allah ya kaddara matarka ya kaddara ƴaƴanka amma ka duba yadda kake ta sayan zannuwa kake tarawa kaga yanzu kaddaran ne kake so ka tabbatar da shi da sababi ka je ka dauki 500 ka bata, ka dauki 1000 ka bata, ka sayi gazal da su ga tambaki ka ajiye. Eh duk da kayan da Allah ya kaddara matan, yanzu wannan kai ka wanda kake yin narike kaddaran a hannunka ne. Ashe kenan kaga duk da ka yadda an rubuta maka matar ka ce wacce idan baka tashi ba sai wani ya tafi da kaddaran ka. Saboda haka dukkan bayi malam yace suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara wacce take da zafi a kansu, kaddara wadda za ta sanya ya musu wannan zafin da zai zo din. Malam yace wa hakaza man waffaqahu Allahu wa alhamahu rushdahu, hakanan duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini, Allah ya nusar da shi shiriyarsa, yadfa'u qadara al-uqubati al-ukrawiyya bi qadari at-taubati wal-imani wal-a'mali as-salihah, to yakan tunkude qaddaran uquba ta lahira bi qadari at-taubati wal-iman, da qaddaran tuba da imani wal-a'mali as-salihah, da kuma ayyukan alkhairi. Mun fahimta ko a lahira akwai azaba, a lahira akwai horo, akwai walakanci ga duk wanda bai bi Allah ba. To idan kana ganin wannan qaddara ce, to malam yace mai hankali wanda Allah ya nusar da shi shiriya, to sai ya tashi, sai ya dauki kaddaran tuba, sai ya dauki kaddaran imani, sai ya dauki kaddaran ayyukan alkhairi, sai ya tunkuɗe wancan kaddaran lahira. Mun fahimta ko? Malam yace fa hadha wizanul qadari al-mukawwaf fi dunya wa ma ibaduhu sawa. Malam yace wannan shine ma'auni na kaddara abin tsoro, abin da ake fargaba a rayuwa. Akwai ababen da kake fargaba a rayuwar duniya, akwai ababen da kake fargaba a gobe kiyama, to duk wani abin da zai baka tsoro, to wannan shine ma'aunin tunkuɗe wannan kaddaran. Wa ma yubaduhu, da kuma abin da yake shiyance shi na lahira, wai yadda kaga ka tashi ka zage anan duniya saboda koren yunwa, kana ta kai kawo tsakanin kasuwa da gida, kana ta kai kawo tsakanin gona da gida, kana ta kai kawo tsakanin ofis da gidanka, to haka hukubar lahira ma in kana so ka tunkuɗe wannan kaddaran, ita ma sai ka tashi ka kai kawo tsakaninka da addini har ka tunkuɗe wacce kaddaran, yadda yanzu kake kokarin tunkuɗe kaddaran yunwa a rayuwar duniya. Farabbu daraini wahid, ubangijin waɗannan gidaje guda biyu ubangiji ɗaya ne, ubangijin duniyan shine ubangijin lahirin. Wa hikmatuhu wahida, hikimar sama ɗaya ne, yadda ya tsara ka tunkuɗe wahalar duniya da sabubba, to haka ya tsara hanyar da ake tunkuɗe wahalar lahira da sabubba. Mun fahimta ko? Farabbu daraini wahid, ubangijin duniya shine ubangijin lahira. Wai ma'ana salo ɗaya Allah ya tsara musu, yadda ka yadda a duniya in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya, to haka lahira in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya. Yadda ka yadda a duniya idan ka tashi ka zage ka kama buga-buga a rayuwarka za ka kubuta daga waɗansu wahalhalu, to haka idan ka tashi lahira ma za ka kubuta. Babu ɗayan biyun nan wadda Allah bai ajiye hikima na yadda ake samun jin daɗi a cikinsu da yadda kuma ake samun wahala a cikinsu ba. Malam yace hikimar guda ɗaya ce, yadda aka sanya sababi na rayuwar duniya na kubuta daga kowane irin musiba, to haka kuma aka sanya sabubba na kubuta daga kowane irin musiba ranar gobe kiyama. Allah ya tsare mu. La yunaqibu ba'daha ba'dan, tashi bai warware tashi, wai a ce akwai wani abu a duniya da aka ba da hanyar da za a kubuta daga wahalarsa, amma na lahira shi kuma ka zauna ka jira ka ga me zai biyo baya, sai babu haka, babu tanakudi. Duk yadda kaga an ba da hanya na kubuta daga kowace irin musifa a duniya, to irin wannan musifan a lahira an ba da hanyar da za a kubuta mata. Mun gane ko? Yanzu sai ka kai ɗanka ya je yayi naziri shekara 3, ya je yayi primary shekara 6, ya je yayi secondary shekara 6, sai kaga ya dauki kusan shekara 15 yana karatu, wai abinda kake gudu kar ya sha wahala a duniya. To na lahira kuma sai ka miƙe kafanka ko ɗanka ya miƙe kafanka. Kaga kenan yanzu ka yadda da kaddaran lahira na azabtuwa, yadda a duniya baka miƙe kafa ba, ka tashi kai ta buga-buga don kaga baka fada cikin matsatsi ba, to yadda ka tafi wannan karatun a gaba to can ma dole sai ka ta sana tsantsin a gaba sannan can ma ka kubuta jama'a mun fahimta saboda hikimar Allah da ya ajiye guda ɗaya ne sashi bai warware sashi a ce tsarin da aka ajiye duniya a kai ya saba ma tsarin da aka ajiye lahira a kai wajen neman alkhairinsa ko kuma afkawa cikin sakamako mai muni a duniya ko a lahira ne hikimar ce ce yadda kaga kana tikawo a duniya don kubutar da kanka daga wahala to haka baka hanyar da zaka kubutar da kanka daga wahalar lahira yanzu a duniya ba ana ta wannan bugabugan don neman abinci ba to ai a lahira ma akwai yunwa Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min dari Allah ya ce yan wuta ba su da wani abinci sai kayan dari Allah sai ya ce wannan itan la yusminu baya sa kiba wala yugni min ju'in baya kashin yunwa kina akwai yunwa akwai to yadda ka tashi a duniya baka zauna ba baka yadda da an kaddara maka yunwa ba ka tashi ka nemi abinda zaka kori yunwa to dole yunwan lahira kashin lahira suturan lahira rufi asirin lahira shi ma an damfara shi akan sababi sai ka tashi ka neme shi in kuma muna fahimta ko wala yubtilu ba'daha ba'dan sashi baya rushe sashi fa hadhihi al-mas'ala min ashrafil masail malan yace wannan matsalan tana daga cikin matsaloli mafi daraja liman arafa daraha ga wanda ya san darajarta da kimanta wato yana daga cikin matsala malan yace wacce ta fi tsada a musulunci Allah ya ma mutum baiwa ya fahimci wannan matsalar haka kun gane yan uwa wa hadhihi al-mas'ala malan yace wannan matsalan min ashrafil masail yana daga cikin mafi darajar matsaloli da ake so musulmi ya fara fahimta a matsayinsa na musulmi liman arafa qadarha da wanda ya san kimar wannan matsalar ya fahimci amfaninta cewa komai Allah ya dora shi ne akan sababin daga bacin zuciya sababin aikin bacin zuciya shike jawo bacin zuciya idan kaga alkhairi aikin alkhairi yakan zama sabbi ya jawo sakamako na alkhairi malam yace inda mutane sun fahimci haka malam yace to da sun zauna lafiya a duniya da sun zauna lafiya bayan sun koma zuwa ga Allah sai yadda cewa yadda ka zage sai karatuttukanka yadda ka zage ka koyi sana'a yadda ka zage kace kake neman abinci don gudun wahala a duniya to ka sani wallahi sai ka zage tukunna ka kubuta ma wahalar lahira malaka duk wanda ya fahimci wannan to ya samu babban arziki a musulunci ka fahimci an gina ne ai duniya baka yadda abin da ya samu da kai ba haka ne ko yanzu karatun addini ne da sauransu shi abin da ya samu mutum yake haka ne abin da ya samu ne to shi yasa malaka in mutum ya fahimci ai na duniya ba abin da ya samu bane ba abin da ya samu bane gajewa kake yi ka dakatar da abubuwanka ka dakatar da ayyukanka ka fuskanci wannan kalubalen don tunkuɗe wani kunci a kanka malam yace well done in ka fahimci a duniya haka ne min ba a wani lahira haka ne na lahira haka ne tsayawa za ka yi ka bi yadda annabawa da manzanni suke addini saboda su sun fahimci matsalar ka dubi yadda sahabbai suke addini saboda sun fahimci matsalar cewa kawai kiyamarka ta ginu ne a kan aiki ta kowace fuska ɓangaren alkhairi ko sharri sababin samun alkhairi sababin samun sakamako mai muni shine aiki ashe wanda ya san haka ba zai zauna ya miƙe ƙafa ya ce bari ya jira abinda aka kaddara mishi ba malam ya ce wa ra'aha haqqa bi ayatiha ya kuma kiyaye ƙa'idar iyakar kiyayewa wallahu almusta'an lakin yabqa alayhi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu malan yace to amma duk da haka akwai sauran waɗansu matsaloli guda biyu wanda waɗannan matsaloli guda biyu da su ne cikar sa'adar mutum za ta tabbatu cikar rabautuwan mutum za ta tabbatu in kuma mun fahimta cewa rayuwar duniya da kiyama duk an gina su ne akan sabbi aikin da zaka aikata shi zai baka sakamako na abinda zai same ka malan kuma yace tabbas ya tabbata idan ka duki halittu duka suna zirga zirga ne a rayuwa domin tunkuɗe yunwa da kishiruwa da damuwa da ababen tsoro da kaddara mutum bai zama ya jira kaddaran idan ya tsara ya muki sai ya gudu barak kage yanzu ya guduma wata kaddara ya wata kaddara kenan kage ya san idan adun tsoro ya taso ta ina zai fake da wata kaddara don kare kansa daga wannan kaddaran malam sai ce to wanda ya fahimta ka ya tsira a duniya don ba zai zama dan zaman banza ba rashin zaman banzansa kuma zai ba shi kariya wa mutuncinsa abincinsa abincinsa wannan sai ya sa ya zauna lafiya a duniya malam ya ce to haka kuma zai kare kansa a lahira to malam ya ce kuma koda mutum ya fahimci hakan ya ce akwai sauran waɗansu abubuwa biyu waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka cikar samun walwalan wannan karatu da ka sani su za su baka cikar samun rabautuwa da wannan karatu da ka sani malam yace lakin yafqa alaihi amrani akwai waɗansu abubuwa guda biyu da suka rage mawadda ya fahimci karatun da muka yi bihi ma tatimmu sa'adatuhu sa'adarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika wa falahuhu rabautuwarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika ahaduhuma na farko an ya'rifa tafasil asbabi sharri wal khayr abu na farko bayan ka yarda cewa an gina sakamako na alkhairi da na sharri ne akan sababi wannan yace to abu na farko da zai taimake ka wajen ka samu cikar amfanuwan wannan aqidar ka din ka amfani duniyar ka da lahirar ka malam yace shine mutum ya san tafsili fayyacewa na sabubban alkhairi da sharri kun gane maganan ko ya san sabubban alkhairi da sharri a fayyace misalan akwai abin da kai zaka kalle shi alkhairi ne amma saboda rashin sanin su bi tafsil sai zan sanadiyan bin wannan alkhairin ka je ka fada cikin wata musiba kun gane magana akwai abin da zaka kalle shi sharri ne amma kai tun aqidar ka dama ka ginu akan sharri ga hanyar da ake kubuce mishi to garin kubucewan sai ka je kuma ka fada cikin wata musifa malam yace to ɗaya daga cikin abin da zai taimake ka wajen cin nasara akan wannan aqidan shine sanin tafsilin sabubban sharri da alkhairi in wa kuna fahimta sanin tafsili akan sabubban alkhairi da sharri shine wai kai kokari ka gano yaya dan kollo yake rayuwa yaya makomar dan kollo a cikin al'umma kai kokari ka dauki fefanka da bironka waɗansu shahararrun ɗan kollo da ka sani ka bi bayan tarihin su wanda aka yi a Bauchi wanda aka yi a Kano wanda aka yi a Jos wanda aka yi a Maiduguri wanda aka yi a Yola duk tafsil ka bi wai duk dan kollon idan yayi kollon ya yake karewa a duniya sai ka dauki wannan sakamakon ka aje makidi idan yayi kidansa a rayuwar duniya yaya yake rayuwan yaya yake karewa kai kifi an drama idan mutum ya shahara a harkan film ai akwai tsoffin ɗan film na baya can ko ka bi ɗaya bayan ɗaya yaya suke karewa ka bi malamai da suka karanta suka yi wa'azi su ma ka bi bayan rayuwarsu yaya suke karewa kun fahimci magana malam yace to wai ka samu tafsili na sabubban sharri da alkhairi wannan zai kara wayar maka da kai wannan zai sa duk hanyar da ka dauka kai ka san yadda abin zai zo ya kasance domin sunnar Allah ba ta canzawa kun gane magana sunnar Allah ba ta canzawa idan kai hirar da dan kollo a Bauchi irin tadin da ya maka idan ka shiga mota ka je Kano ka samu dan kollo zaka ji tadin dan kollon Kano din irin tadin dan kollon Bauchi ne idan ka shiga mota ka wuce Yola sai ka je ka samu dan kollo shi ma in yama tadi zaka samu tadin san irin tadin dan kollon Bauchi ne da dan kollon Kano idan ka shiga mota ka tafi Niger ka je ka samu dan kollo kun gane magana a tsari daya suke tafiya idan ɗan siyasa ne irin ɗan siyasan Bauchi in ka ji maganarsa in na yau ne yanzu karka bata lokacin sa karka bata lokacin ka shi ma irin wannan maganar zai irin maganar da dan siyasan yola yayi in dan siyasan Kano yazo irin wannan maganar zai idan malamin Bauchi yayi magana in malamin Kano yazo irin maganar zai malam yace to da cikin abin da zai baka cikar amfana da rabautuwa kan wannan aqidar ka na kowane sakamako an gina shi ne kowane sakamako an gina shi ne akan sababin da ya haifar da shi malam yace na farko ai ya arifa tafasil asbab sharri okay mutun ya san tafsilin sabubban ayyukan alkhairi da ayyukan sharri wa takunu lahu basiratun fi dhalika sannan ya san ya samu basira akan saka kun gane magana idan abubuwa suna faruwa rike su ake yi a matsayin ilimi kun gane maganan ko kar abubuwa su dinga faruwa sai suna wucewa abun ka haka barkace a tarihi wani sirri ne kun gane maganan da ku jawo sa suna ta tafiya mabuɗi ilimi ba Qur'ani ma ka yace tafiya mabuɗi ilimi ne sai ka zama gaula in kana tafiya haka ne wai wai adon tafiya saboda haka duk abin da yake faruwa tarihi yana nade wannan abin to kai kuma ya bi zama maka in kaya a cikin rayuwa malam yace wata kunu da kuka ce sun fi dalika ya zan mutun yana da basira cikakkiya da mal shahidu fil alam na abin da yake gani yake faruwa a duniya ina kun ji ya zan abin da yake faruwa a duniya kai yana baka karatu yana baka karatu wama jarrabahu fi nafsihi da abinda mutum ya jarraba akan kansa kai kanka ba kana gode wani abu ba sai ya ciyuwa to kai kifin abinda kai yayi wata rana idan kana ajiye waɗannan data din har yara kanana ce ka amfane su mun fahimta ko yaya aka yi bai yiwu ba ta yaya aka yi ya yiwu ta yadda aka yi bai yiwu wannan ba in yana yiwuwa to kai ka samu matsala ne bai yiwu ba in kuma baya yiwuwa kamar mutum ne yazo zai bi lungu ɗan anguwan sai suka ce mishi malam lungu ne sai ya ki zai je dawo ko bai dawo ba zai dawo kaga dama ya hakura tun da aka ce mishi lungu ne ya juya in ya ki ma ya shiga lungun zai je dawo tunda bai aiba hanya ba ne gidan wani ne zai je zauna a cikin gidan ne wa ghairihi da kuma abinda ya jarraba gani da wani kana tare da mutane waɗansu abubuwa suna faruwa to wannan abin ya zama kai yana baka wani basira ne na yadda zaka gudanar da rayuwarka wama sami'ahu fi akbaril umami qadiman wa hadisan da kuma abin da mutun ya ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu malam yace duka wannan kayan aiki ne a rayuwar duniya kayan aiki ne da zai amfane ka rayuwarka bayan ka koma zuwa ga Allah zai amfane ka kaga wannan layin wani ya dauka sai ka ga yaje ya fadi wannan layin wani ya dauka yaje ya fadi wannan layin wani ya dauka yaje ya fadi yanzu idan mutum yana shaye-shaye misalan a ce irin yara in sara su kannan kurai yanzu in kaga suna buge ka ko kuma ka fara shaye-shaye kai sabon dan shaye-shaye ka kalli shi wannan yaron da yake shaye-shaye duk anguwanku inda za a bada shi kyauta a kowane gida ba zai karba in ya kamata kai karatu kyauta a ce ga sadakansa ba gidan da za su karbe shi haka ne ko ba ka bani haka ne sai a zo a baka kyautar dan sara zuwa karba ne ba za a karba ba to wannan sai ya zama mawadda baya yi karatu sai ya zama mishi karatu sai ya zan mishi ilimi sai ya zan mishi fitilar da za ta haska mishi rayuwarsa malam yace bayan mutum abin da ya jarraba a kansa bayan abin da ya jarraba a kan waninsa bayan abin da ya gani yake faruwa a duniya yace kuma ababen da yake ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu duka su zan basira a gare shi malam sai yace a tarih تفصيل لما جاء عن الله التاريخ تفصيل لما جاء عن الله شي تاريخي اي تيواني masunnar Allah. Kun gane magana? Tarihi bayani ne na abin da yake zuwa daga Allah, ma'ana tarihi fassara ne na sunnar Allah, yaya Allah yake tsara abubuwansa suke gudana. To tarihi shi yake fassara tsarin da Allah ya dora sunnar sa kanta. Kuna fahimta? Abinda ka ce faruwa a tarihi, abinda ka ji shi a tarihi, yana da kyau ka dinga karatun tarihi, yakan ba mutum wayewa. Karanta tarihi fassara ne na sunnar Allah, wai yaya tsarin Allah yake, yaya abubuwa Allah ya tsara su. In ka kalli tarihi, to yadda tarihin yake haka Allah ke gudanar da abubuwa. Malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabbur alquran, daya daga cikin mafi amfani akan samun wannan wayewa na sanin tafsilin sabubban sharri da sanin tafsilin sabubban alkhairi, malam yace tadabburin alqur'ani. Tadabburin alqur'ani, kun gane magana? Yanzu malam yana bayani akan abinda zai baka cikin kamala ka fahimci cewa duk sakamakon da zaka fuskanta a duniya yana alaka da aikinka, duk sakamakon da zaka fuskanta a lahira yana alaka da aikinka. Malam yace to wajibi ne kafin ka samu cikakken amfanuwa da wannan fahimtar kan, sai ka gane waɗansu abubuwa biyu. Me abu na farko yace shine ka gane shi alkhairi din, shi alkhairi din menene tafsili, menene fayyacewan bayani a kan sabubansa, shi sharrin me fayyacaccen bayani a kan sabubansa. Sai ce inda za ka samu ƙarin bayani a kan haka, abu na farko ya ce ka dinga lura da me ke faruwa a duniya. Abu na biyu ka dinga kallon abin da kai ka gwada a rayuwa, ka dinga kallon abin da ka jarraba a kan waninka, ka dinga neman tarihin al'ummomin da suka shuɗe. Kun fahimci magana? Misali kana da record kan ɗan ƙwallo, ɗan ƙwallo za su ce na matsa musu lamba saboda ƙwallon ya dame mu ne yanzu, wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya fitini al'ummarmu. Ba wata jaraba yanzu da ta jarabci al'ummarmu ta zama musu musifa kamar irin maganan ƙwallo. Saboda haka ka kalli waɗannan, ka ga yadda suke karewa, ka ga yadda suke barin gidajensu, ka ga yadda suke barin ƴaƴansu. Wannan layin shi ma ka karanta shi, ka ga yadda suke karewa, ka ga yadda suke barin ƴaƴansu, ka ga yanzu kana ta sanin tafsilin sabubban sharri, ka san wannan layin, ka fahimci wannan layin, ka fahimci wannan layin, to sai ka dawo ɓangaren alkhairi. To malam yace ɗaya daga cikin abun da yafi kowane amfani wajen wayar da kai na ka san fayyacaccen bayani akan sabubban sharri, ka san fayyacaccen bayani akan sabubban alqur'ani, shine akan sabubban alkhairi, shine tadabburin alqur'ani. Bibiya tintintini akan alqur'ani. Da wannan malam Usman yake cewa koyan tafsirin alqur'ani wajibi ne. Domin Allah ya ce ya saukar da alqur'ani ne, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, don su yi tadabburin ayoyin alqur'ani. Ya ce to tun an saukar da qur'ani don a yi tadabburin qur'ani ne, to kenan dole sai an koyi fassarar qur'ani mutum ya iya tadabburin alqur'ani. Kun gane maganar ko? Malam ya ce wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an, mafi amfanin abin da ke cikin wayar da kai wajen sabubban alkhairi da sharri tadabburin alqur'ani. Fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi, shi tadabburin alqur'ani zai dauke maka ma dawainiyan komai a fiska mafi cika wajen karantar da kai wannan karatun. Ma'ana ko baka tsaya ka kalli duniya yaya take tafiya ba, ko da baka kula da kai abin da yake faruwa da kai, ko da baka kula da abin da yake faruwa ga waninka, ko da baka karanta tarihin al'ummomi ba, in dai zaka sa alqur'ani a gaba kai tadabburi, sai ya fayyace maka sabubban alkhairi duka da sabubban sharri duka. Kun fahimci magana? Sai ya zan babu wani abu dukkan kantansa na sharri da kai baka da wayewa a kansa. kuma babu wani abu na alkhairi duk an kantansa da baka da wayewa akan sa malaki alqur'ani zai zama wakilinka mafi cikin cikan kamala wajen wayar maka da kai game da sabubban alkhairi da sabubban sharri wa fihi asbabul khairi wash sharri jami'an mufassilatan mubayyinatan a cikin alqur'ani akwai sabubba na alkhairi akwai sabubba da sharri baki ayansu a fayyace bayyane summa sunna sai kuma hadisan manzon Allah idan kana so ka san sabubba na sharri a fayyace sabubba na alkhairi a fayyace malamin yace ka dauki alqur'ani da sunna babu abinda ba ka gani ba domin a cikin alqur'ani Allah cewa yake wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal Allah yace mun fayyace mun yi bayani daki daki wa mutane a cikin alqur'ani Allah yace min kulli mathal kowani misali duk inda rayuwar mutum take bukata ta tafi da shi Allah yace sai da muka nuna mishi yadda za ta tafi kun fahimta malaka to idan ka dauki alqur'ani idan ka dauki sunna malan yace to ka dauki kundin da a duniya da lahira dan in mutun ya fahimci alqur'ani da sunna ko malaika ba zai mishi wayo ba ko malaika ba zai mishi wayo ba domin alqur'ani maganar Allah ne hadisi wahayi ne daga Allah su kansu suna gudana ne akan maganganu da Allah ya umurce su da shi so sai kai ma ta ginu akan wannan tafiya kun gane magana ba wani tashi da zai warware tashi kulura duk annabawa in Allah ya musu wahayi in kana jin qur'ani sai ka ji ana magana ne da sumana'u sai ka ga annabin ya zo ya shiga dukkan kanun wajen ya wuce karshe sai ka samu shine ya samu nasara mafi girma kan wannan mala'un da kuma jama'a samaki da kun gane magana saboda yayi tafiya ne akan hasken wahayi yayi tafiya ne akan hasken wahayi malai ce summa sunna fa innaha shaqiqatul qur'an ita sunna shaqiqiya ce ta alqur'ani wa hiya alwahyu thani ita ce wahayi ta biyu ta zo ne tana fassara alqur'ani kun gane magana tana bayanin alqur'ani tana fayyace ma'anonin alqur'ani wa man sarafa ilayhi ma inayatuhu malan yace duk wanda ya juyar da kulansa akan alqur'ani da sunna ikafa bihi ma an gairihi ma to zai wadatu da su akan kowani irin tunani kun gane magana duk abin da za a ce zai wayar maka da kai duk abin da za a ce zai sa ka zama mai basira malan yace idan ka rike alqur'ani da sunna zai wadatar da kai daga wancan abin komai shi kun gane magana yadda zai dora ka akan haske yadda zai dora ka akan manhaji wanda ba za ka taɓa takewa ba har abada malam yace alqur'ani kafili ne akan wannan tafiya din idan ka kalli alqur'ani idan mutum mai mulki ne Allah sai ya buga misali da Fir'auna idan mulkin ja'irci ne Fir'auna saboda karfin mulkin sa Allah a Qur'ani cewa yake wa fir'auna zul autad al autad jam'i ne na al watadu shine kirki kila idan aka ce mulki wanda yake da surki to shi mulkin ka'idan sa babu tainuwa ba a atem na juyin mulki wani dan takara bai isa zo tsaya ba kuma man da fir'auna ba tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa shi yake ta yanka yara din ya ji an ce za a haifi wani yaro yana ta yanka yara har fa aka haifi annabi Musa har annabi Musa ya zama annabi Musa shine shugaban kasa kage dai ayya dana to Allah sai ya ba da misali yema mutane karatu kan mulkin da yadda mulkin ya kau sai aka zo aka koya wa mutane mulki kuma na imani mulki na neman yardan Allah irin mulkin annabi Sulaiman yanzu ba an yi karatun da kaji ba sai aka bar mai mulki aka ce ya dauki duk wanda yake so ya dauka zai wuce ko ba zai wuce ba wallahi zai wuce wallahi zai wuce da aka zo ana magana akan marwata da su inna balauna
alqur'ani duk wani abu da ka sani a duniya kome abun inda yana alaka da rayuwar mutum to akwai misalin abun a qur'ani kun gane malami idan ya zama dan duniya shi ma a suratul a'raf aka bada labarin bal'am saboda haka kowani jami'i an fayyace mai kudi ne an yi su karuna shi ma an bada misalin sa ya tafi kowani jami'i a qur'ani to wai malamin yace idan kana so ka san asbabul sharri wal khair bi tafsil malamin yace ka rungumi alqur'ani da sunna babu abinda zai boye maka sunnar guda ɗaya ce ba ta canzawa idan ka dauki wannan layin to layin abinda zai faru da kai shine abinda ya faru da wanda suke kan wannan layin tun shekara 1000 da ya wuce babu canji wannan kaidar Allah ne kun gane magana idan ka dauki wannan gefen shi ma akwai tsarin da Allah ya tsara haka ake tafiya a wannan tsari to wanda wannan abin ya faru da shi shekara 1000 kai ma haka zai biyo ta kanka wannan zai baka dama duk hanyar da zaka dauka zaka iya karanta hanyar da sanin makomarta kanka a waye a suratul baqara Allah yake wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kala sai ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim Allah ya ce abinda suka faɗa nan kal da kal da al'ummomin da suka gabace su gaba sai ce tashabahat qulubuhum tashabahat qulubuhum irin tunanin wanda yake ingila kenan in layin ku daya irin tunanin sa kenan irin tunanin wanda yake Jos yake Kano yake Ingila yake America yake Saudiya in dai wannan layin kan ne to tunanin kun kenan wannan layin ma duk layin da kawo so abin da ya faru da masu wannan sanyar in shekara 1000 ne abin da zai faru da kai wannan sunnar Allah walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tawila wannan ita ce sunnar Allah wannan ita ce sunnar Allah ba ta canzawa duk hanyar da ka dauka to akwai sakamakon da ya rattaba wa masu wannan hanyar to irin wannan sakamakon kai ma shi zaka gani duk hanyar da ka dauka malamin yace to idan mutum ya rungumi alqur'ani ya rungumi sunna zai samu wayewa da fayyacewa da fayyacewan kai akan sanin sabubban alkhairi da sabubban sharri malamin yace wahuma yuriyanika alkhaira wa shar wa asbabihima yuriyanika alkhaira wa sharra wa asbabahuma wa'annan guda biyu alqur'ani da sunnan za su nuna maka alkhairi za su nuna maka sharri za su nuna maka sabubban alkhairi za su nuna maka sabubban sharri kun gane magana yanzu ka fahimci wannan abu alkhairi ne ka fahimci wannan abu sharri ne ka fahimci aiki ke haifar da shi yanzu karatun da malamin ke maka wai kai kokari ka gano alkhairin sai ina sababin sa yake kun gane magana kana so kana so kana son Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi kana so dan ke zama irin Gumi to wai in kana so ka mutu je ka dauki tarihin Gumi yaya aka yi ya zama Gumi hanyar da ya bin hanyar danka ya bi yanzu kaga gashi kana son alkhairi to wai in baka gano hanyar da ake bi a zama Gumin ba to kai sai ka dauki wata hanya da za ta kai ka ka zama wani daban ba Gumi ba kun gane magana da yake yaro yaya aka yi tarbiyarsa yaya ya tashi yaya ya samartakansa yaya ya yi kaza yaya ya yi kaza to ɗan kan zo ka ɗora shi a layin saboda yanzu ka gano sabbin da ake bi a zama Gumi ka gane amma kana so ɗan ka ya zama Gumi kuma ɗan kan na makarantar ƙarna haka ne ya tafi daga jeren wando ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma a ranka kana son Gumi to kaga haka zaka mutu kana son Gumi haka ne ko idan kuma kana so ɗan ka ya zama Maradona to nan kuma sai ka duba tarihin Maradona yaya aka yi tun yana shekara 3 ya fara juggling to kai sai kai sauri ka tira danka islamiya don wannan islamiya sai hana shi zama maradona ya kuke shiru ko ba wanda yake faran sai zama ko da yake faran sai zama maradona ne to saboda haka wai sai ka dubi wace hanya ake bi a samu wancan alkhairi wace hanya wane ya bi ya zama mai sharrancin can ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza to ashe wannan hanyar ita take haifar da wancan sakamakon wannan hanyar ma ita take haifar da wancan sakamakon kaga ka san waɗannan sabubba to wai alqur'ani da sunna da su wadatar da kai wajen fayyace maka da nuna maka sabubba za a ce daga kaza in ka fara zaka koma kaza zaka koma kaza kaji annabi ya ce alis iyyakum wal kadhibi annabi ya ce ina jan kunnan ku ku fita harkan ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin ƙarya abu da take adin da take fara kai mutum shine ya zan fajiri ina kun ji matakin farko ana tadi kan zuka ƙarya ana tadi karkadan yi ƙarya so wannan ƙaryan da za ta tsaya maka ƙarya ne kawai kuma da sauki nan gaba kadan annabi ya ce za ka zama fajiri fajiri shine mai bushashshen zuciya fajiri shine wanda wa'azi baya tankwasa shi to haka ka dinga gaba annabi ƙarshen lissafin ya ce ƙarshe wuta za ka ji kun gane magana? Kaga kenan sababin mutum ya zama fajiri annabi ya ce ga shi annabi ya ce na hore ku ku rike gaskiya domin gaskiya ga abin da take haifarwa ƙarshe ita ma har zuwa gidan aljanna malam ya ce hatta bi annaka tuqayanu zalika ayanan har ka kai ma abin da kake karantawa a Qur'ani kaman kana ganin shi a kan kanka ne saboda yadda abin da kake karantawa a Qur'ani abin da kake karantawa a sunna din har za ta kai ma kawai in ka kalli mutane wallahi sai ka ga kan yadda Qur'ani yake kawo su rayuwa kun gane magana duk da kake karantawa in kana tadabburin sa abin da kake gani a sunna in kana tadabburin sa wallahi karshe sai ka wayi gari kawai dukkan mutane kana kallon su kawai akan wannan ka'idan Qur'ani kowa ke rayuwa wanda ya ratsi ga hanyar da zai bi wanda ya rike ga hanyar da zai bi wa ba'da zalika malam yace bayan haka za ka ammalta akbar al-umam idan kai ta'ammuli da laburburan al'ummomin da suka shuke wa ayyamal lahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi kai kuma tadabburi kai kuma tsaya ka lura da kwanakin Allah kan waɗanda suka bauta mishi da waɗanda suka saba mishi ka kalli shekaru 20 ka kalli shekaru 30 ka kalli shekaru 50 yaya suka biyo ta kan masu da'a ma Allah ka kalli shekara 30 ka kalli shekara 50 ka kalli shekara 60 da suka wuce yaya suka taho kan masu da'a ma Allah malaiki ka tsaya kai ta'ammuli ka lura da kwanakin Allah ka lura da sunnar Allah fi ahli ta'atihi ga ma'abuta mishi da'a wa ahli ma'asiyatihi da in saba mishi duk ka lura duk wanda sana'arsa sabon Allah ka kalli yadda kwanakin Allah suka shude a kansa ka kalli yadda kwanakin Allah suka shude a kansa duk wanda ya rike alkhairi ya rike aikin alkhairi ka tsaya ka kalli yaya kwanakin Allah suka bisa kansa malaiki ka dinga lura da wannan kaba kazalika ma alimtu min alqur'ani wa sunna yace zaka samu wannan yayi mutabaka da abinda ka karanta a qur'ani da sunna yadda ka gani a qur'ani yadda ka gani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka zaka ga abin na faruwa akan me da'a ko akan me saba ma Allah wa ra'aytahu bi tafasili ma akbar bihi ma akbar Allah bihi wa wa'ada bihi malan yace zaka ganshi da tafsilin sa yadda Allah ya bada labari ya alkawarta yace ka da ka ga abin na faruwa ba ya ce wanda yayi kaza zai yi kaza ba ya ce wanda yayi kaza zai ga kaza ba in an yi kaza zai yi kaza ba malam yace to haka da ka ga abin na faruwa bi tafsilihi a bisa tsarin da ya fayyace shi yadda Allah ya alkawarta shi wa alimta min ayatihi fil afaq da kuma abin da ka sani na ayoyin Allah a sasannin duniya ma yadulluka ala anna alqur'ana haqqun وأن الرسول حق ودونا لدينا سردك أكن على القرآن قسياني ونزل الله صلى الله عليه وسلم قسياني وأن الله ينجز وعده دامهانا الله زي زرطة الكورين سباب مكوا يدك كرن تنن ما لن يتي هكا راكك أبو النفروة ومنا فهمتكو فالتاريخ ما لن يتي شي تاريخي تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر شي تاريخي fayyace bayani ne na dukkan daidaikun abin da Allah ya sanar da musu ta hanyar wahayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musu na sabubba wanda suke gamammu na alkhairi da na sharri baki daya kuma mun fahimci wannan nuktar saboda haka abinda ke ba mutum haske ya samu cikar kamala na amfanuwar akidansa shine sanin daidaikun tafsili na sabubba na alkhairi da kuma na sharri shine kalura in kari gidanka tsakani da Allah me ke faruwa me zai faru idan ka sani ka iya qur'ani ka iya hadisi malai yace shiga za a baka labari ga wanda ya rike ga makoma ga yadda ya rayu malai yace idan baka iya qur'anin ba ko baka iya hadisin ba kai kokari ka lalumo a anguwanku wani da yake walakanta iyalansa ka ga yaya ya kare ko idan ka same shi ga yadda ya kare in ka je Gombe ma ka tambaya zaka samu yadda na Bauchin ya kare haka na Gomben ya kare idan ka tafi Kano ka je ka samu mai walakanta iyalansa yadda na Bauchi da na Kano suka na Gombe suka kare zaka samu haka na Kano ya kare kuna fahimta tafsil na ayyukan alkhairi ka kyautata ma iyalanka ka mutunta ma iyalanka to me yasa sakamakonka malai yace ka bi alqur'ani da bi zaka ga sakamakonka in baka iya ma qur'ani da hadisin ba ne bi wani da kai ka san yana da shaida akan kyautata ma iyalansa ka ga yaya rayuwarsa ta gudana yaya ya kare in ka same shi in ka je Niger in ka je Ghana in ka je India in ka je China haka zaka samu salo dai Allah ya dora su dukansu salo dai Allah ya dora su dukkan su salo dai Allah ya dora su mai karban cin hanci da rashawa a office kana karba yaya kake so ka ga ɗan ɗinka wai ka je ka duba wani yalla oi da Allah a tarihin sa ya karba ka je ka ga yaya yanzu iyalansa yaya ya bar office din yaya suka rabu da gwamnati yaya rayuwar ta zo ta kare yadda ya karin idan akwai wani irin sa mai cin wannan rashawan a Gombe shi ma in ka bi tarihin sa wallahi yadda na Bauchi kare haka zai kare kai din ma wallahi alayin su eh da ka tafi alayin su dai laka haka ne ba ka ganin ana tururuwa a zo ga san karatun alqur'ani na local government a zo na taha a zo na kasa ka ga yara abin sha'awa in suna karatun alqur'ani yana da wahala ka ga in shi wannan din cikin su wallahi in yaya dubu ya yi fadan sa zai shiga wannan tattarin ba sai dai ya shiga inda dama an yi wannan kibiyar an yi ne na irin ƴaƴan su zai shiga wajen amma wannan mai girma din san san bai isa shiga wannan taron ba bai isa ba saboda dama hanyar da ya dauka tsarin da ya dauka akwai sakamakon da ake rattabawa akan tsari to yanzu ƴaƴan sa za su shiga irin layin sa ne amma wannan layin da ba layin sa ba wallahi in duk kuɗin duniya kuɗin sa ne san san bai isa zo ya zauna ya ga san karatun Qur'ani ba wallahi bai isa ba kun bai yi magana to wai malam yace duk amfani da abin da ke faruwa a duniya kai ka dinga kallo idan an je gasan karatun alqur'ani ana karanta alqur'ani kai tunani ƴaƴan suwa ne ka sa aji aji ƴaƴan mu ma'aikatan gwamnati ƴaƴan direbobi ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan ƴan siyasa ƴaƴan kaza duk kaga wai masu gasan karatun ƴaƴan suwaye to wai suwa ne su me yasa ƴaƴan sun ba su zuwa kun gane magana za ka samu karatu ko ko za ka samu ba to kai ma waɗanda ƴaƴan sun ba su zuwa in ka layin sun kai ma ɗankan ba zai zo ba sai dai ka dinga aiko taimakon ka wallahi sai dai ka dinga aiko taimakon ka kun fahimci magana to idan ka bi layin waɗanda kuma ƴaƴan sun suka je din kai ma ɗankan zai ji kun gane magana to malam yace in kana so ka more ka rabautu da wannan aqidan malamin yace kai kokarin fayyace tafsili na sabubban alkhairi abu kaza da yake faruwa wai me haifar da shi na alkhairi abu kaza da yake faruwa na sharri wai me haifar da shi kai kokari ka fayyace sabubban da su taimake ka ɗan uwa mun fahimci wannan nukar da kyau to wannan shine darasin mu na yau cewa kokarin gano sabubba na alkhairi da na sharri malamin yace mutum ba zai taba riskan wannan alkhairin ba har sai ya fayyace sai ya samu bayani akan waɗansu abubuwa guda biyu yanzu ga na farko wani sati in Allah kai mu sai mu zo mu yi bayanin shi kuma na biyu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bale bayan wannan bai zuwa cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yin addu'a a cikin jam'i mun gane ko a ce a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sabban sa sun yi addu'a yayi addu'a cikin sabban sa yayi addu'a tare da sabban sa mun fahimci wannan ko saboda haka wannan wani abu ne daban amma tsakani da Allah ba karanta son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane na'am
cewa in sun maka da tuwa a waje a wajen ka da kuma sai wanda ba shi da shi da mutane ne ka kanta da kanta shi da mutane ne ka ni kan ba ka ta sa ya kore shi saboda ba su tuwa
to wani ce yana son mu taya shi addu'a dukan mu baki daya akan matsalan da yake samu tsakanin sa da matar mahaifinsa wanda yanzu har ta kai ma ta sa mahaifin ya kore shi a cikin gida to amma na ji dadi da ce kuma da neman shawara shine ko to shawaran da zan ba shi shine bai kamata a musulunci ya fada da matan babansa ba a musulunci matan babansa uwarsa ce yadda aka tilasta mishi hakuri da uwarsa haka aka tilasta mishi hakuri da matan ubansa wannan tana da yana daga cikin nukta wadda galibin iyaye mata ba su sani ba dawa iyaye mata ba su sani ba matar uba uwa ce kwanciyar da mahaifinka yayi da ita ya yanke komai tsakaninka da ita ya dukun ka in ta maka baki akan haƙinta zai bi ka yadda uwarka za ta maka baki haka ya duko za ta maka baki ya bi ka dukan gaya wa mata in muna karatu ko a wayansu muna sabobi makamantan wannan da yawa a cikin al'ummar mu akwai mutanen da wallahi bakin ya dukkan nayansu ne ya bi su ita matar uba ba a faɗa da ita uwa tana zaune ne madadin ubanka saboda ka yadda uwarka za ta yi kai hakuri da ita dole haka ya dukun ka za ka yi hakuri da ita ba ka da wani excuse ka yi fada da matar ubanka babu daga kafa a musulunci ka yi fada da matar ubanka duk abinda ta maka hakuri za ka yi sai ka kaddara inda uwar da ta haife ka ne za ka yi fada da ita ne to waɗansu har suna dukan ya dukan layansu saboda haka ba mun ce abin da ya jikanta mishi da shi bane sai dai abin da muke ba shawara lalle wajibi ne akan sa yayi hakuri da ita a matsayin matar ubansa akwai lokacin da Allah zai kawo ƙarshen zaman su tare Allah ya samu dace na ina zuwa nan na'am to wannan ma yana neman addu'a ne Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mishi canji mafi alkhairi na'am malam na'am na'am Naam. Naam. Ai ba kawai bane. Ai duk Al-Qur'ani ba suran da take Fatiha. Kun gane magana? Duk Al-Qur'ani Fatiha ita ce liman. Aya kuma in ana kirga aya, ayan da tafi kowace aya a Qur'ani girma a wajen Allah. Ayatul Kursi. Amma in sura sai a dunkule sura su kutum da guda duk alqur'ani ba suran da take Fatiha sai sa ita aka tila kowace sura sai an karanta ta ko ta sura nake ce maka dole ka karanta ta sallah to Fatiha ita dole sai an karanta ta saboda ka Fatiha malam ta wuce duk tsammani Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka